always thinking of him. I still remember.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel, da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima C. Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauri labaran duniya daga bakin Sarfila Hashim Gumel.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan mun sake samun ku lafiya. Ga labaran duniya. Ana sa ran cigaba da tattauna tsagaita wuta a yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a ranar Lahadi. Hakan dai a ce wasu jami'an Masar guda biyu da suka zanta da kamfanin dillancin labaran Associated Press bisa sharaɗin a sakai sunansu. Tattaunawar dai za ta kasance karo na farko da jami'an Isra'ila da shugabannin Hamas suka shiga tattaunawar kai tsaye tun bayan fara azumin watan Ramadan a farkon makon nan. Hamas ta bayo masu shiga tsakani wani sabon tsari na wani shiri mai matakai uku wanda zai kawo ƙarshen faɗan. Isra'ila ta aika da masu shiga tsakani zuwa Qatar domin gudanar da sabuwar tattaunawar. Yau Asabar, shugaban Jamus Olaf Scholz ya yi kira daga Isra'ila ta bayar damar kai agajin jin kai mafi girma a zirin Gaza, gabanin ziyarar da zai kai ta kwanaki biyu a gabas ta tsakiya. Scholz zai je tashar ruwa ta Aqaba ta gabar tekun Jordan a ranar Asabar, zai kuma haɗa Sarki Jordan Abdullah gobe Lahadi kafin ya wuce zuwa Isra'ila don ganawa da Prime Minister Benjamin Netanyahu. Scholz ya shaida manema labarai gabanin tafiyar tasa cewa ya zama dole a kai agaji mai yawa zuwa Gaza. Ya kuma bayyana matsayinsa kan harin da Isra'ila ke shirin kaiwa birnin Gaza na Rafa, inda fiye da rabin al'umma Falastina miliyan 2.3 suka fake. A jiya Juma'a, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga ɓangarorin Sudan da ke faɗa da juna da su ba da damar kai agajin jin kai don kawar da bala'in yunwa da ke kunno kai. Kimanin 'yan Sudan miliyan 5 ne za su iya fuskantar bala'in ƙarancin abinci a cikin watanni masu zuwa, yayin da ake ci gaba da gwabza yaƙi na kusan shekara guda tsakanin manyan hafsoshin sojan ƙasar. Kamar yadda wata takardar Majalisar Ɗinkin Duniya da kamfanin dillancin labarai na AFP ya gani a jiya Juma'a. Yaƙin da ake gwabza tsakanin hafsan hafsoshin sojan ƙasar Abdul Fattah Burhan da tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo ya yi sanadin mutuwar dubin dabatar mutane da lalata kayayyakin more rayuwa da kuma gurgunta tattalin arzikin ƙasar. Haka kuma ya haifar da munanan matsalolin jin ƙai da kuma ƙarancin abinci, inda ƙasar ke fuskanta faɗa matsananciyar yunwa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a yankin Puntland na ƙasar Somalia sun faɗi yau Asabar cewa 'yan fashin tekun Somalia da suka yi garkuwa da jirgin ruwan dakon kaya na MV Ruwan sun yi lugudan wuta da wani jirgin ruwan yaƙi na sojojin ruwan Indiya a cikin ruwan ƙasa da ƙasa. Ministan tashar jiragen ruwa na Puntland, Ahmed Yasin Sala, ya ce 'yan fashin waɗanda ake zargi sun yi garkuwa da jirgin ruwan dakon kaya mai ɗauke da tutar Malta a ranar 14 ga watan Disamba sun yi musayar wuta da sojojin ruwan Indiya a ranar Juma'a. Mun samu labarin musayar wuta da aka yi ranar Juma'a da yamma, da muka bi diddigin majiyoyi masu inganci, an shaida mana cewa sojojin ruwan Indiya sun yi artaba da 'yan fashin tekun Somalia, in ji Sala. A wata hira da ya yi da muryar Amurka, Sala ya ce 'yan fashin tekun sun shafa watanni suna kaiwa da komowa a gabar tekun Somalia, kuma Indiyawan sun tare su a ranar Juma'a yayin da suka tunkari wani jirgin ruwa mai suna MV Abdullah da ke hannun 'yan fashin. Daga ƙarshe, masu kada ƙuri'a a duk faɗin ƙasar Rasha sun kada ƙuri'a a rana ta biyu ta zaben da aka tsara na tabbatar da ƙarin shekaru 6 kankare ga mulki ga shugaba Vladimir Putin. shugaban na Rasha baya fuskantar wani babban kalubale bayan da ya murƙushe adawar siyasa da ya shafa kusan ƙarni da ya yi yana mulki. Zaben da ya zo ne bayan wani mummunan zagon ƙasa da ya gurgunta kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu da kuma fitattun ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. Babban abokin gaba na Putin, Alexei Navalny, ya mutu a gidan yarin Arctic a watan da ya gabata. Kuma sauran masu suka suna cikin kurkuku ko kuma sun yi gudun hijira. Putin, mai shekaru 71 da haihuwa, yana fuskantar abokan hamayya uku daga jam'iyyun abokantaka na Kremlin, waɗanda suka ƙauracewa duk wata suka a kansa ko kuma mamaye da yi a Ukraine. An ga wannan yakin dai akan titunan Rasha a yau Asabar, a daidai lokacin da jiragen saman Ukraine marasa matuƙa da makami mai linzami suka sake afkawa ƙasar. Jami'ai sun ce ana ci gaba da kada ƙuri'a a cikin tsari, sai dai duk da tsauraran matakan da aka ɗauka, an bayar da rahoton akalla rabin dozin na barna a rumfunan zaɓe a ranakun Juma'a da Asabar. Ciki har da tashin wasu ƙananan ababen fashewa, kuma an samu wasu mutane na zuba wani koren abu a cikin akwatunan zaɓe.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Shigowa zauren VOA. Har yanzu muna jihar Agadez a kasar Niger, inda muke tattauna soke dokar safarar bakin haure. Masu jawabi suna bayyana ra'ayoyinsu kan tasirin soke wannan dokar. Tuni sun nuna cewa sai an wayar da kan al'umma sosai kan yadda soke dokar zai wa jihar Agadez amfani. Bari mu miƙa ku ga Hamid Mahmud, inda zai ci gaba da tattaunawar.
Yanzu ya yadda bakin ke zuwa a tasha don su tafi Turai ko Algeria ko Libya.
Baki yanzu suka zo. Akwai masu sauke su gidashin su, amma har da kace rana kaza ko bata na tayya, sai ka ga wancin da baki suna wurin shi ya kawo su tasha ko ya kai mota ilo da ya kawo ya aife di rut. Kuma mota ba ta fita sai ta zo police.
Haka.
Sai ta shigo tasha, amma mota dubu sai ta biyo cikin tasha, sai ta tahi. Tada kenan an san da mai ta tahi, kuma an san mota wane ne, kuma an san mutum nawa cikin ta. Kenan wannan shine ba kaman da nace maka da sai sai da motan cika ta kawai an bani rabi 500 jikka biyu kaza kaza. Ina gani ni na yi abinda nake so. Na yi lalata ma mota ta kashe ta ya tarrasa kudin taya. A tare ni kuma ban da banda san kamo. To yanzu da an tare ka ga takardu sun da baibaye komi, kuma dudinka daidai ne, kudinka daidai ne, an zamna an kilga kudi an baka daidai kudinka, ga yake ka sallama da saka sallama. Shi mai mota in bai shiga aljanna ba akwai kin dake, saboda da yawa sai ji ciki kuma ya to ya ci kan gaskiya. Kuma taga akwai ta diyawa mu dadin mu da zuna fara magana ce maka yanzu dadin mu ni da nake ganin biduna ma mai suya ta ya ci abinci, mai igiya ma ya ci abinci, mai icace ma ya ci abinci, ba kaman da ba dafa da baibayen da aka yi kawai kaman azumi ne ake. Mutum yadda yaro yanzu ya ce maka mai mata uku da yanzu guda ma sai dai da sake sake ka so baka da dala ta tambaye ka gudun miya ranka ya bace, to wannan yanzu babu wannan. Yanzu ko na ce maka bani wani abu, ta ka san gobe na samu ka maka balle na yi wa na same shi da kaina. To babu kaman Allah ya bude muna wangari da aka muna cikin tukuniya kanun mu su fito waje dan da mu rayu.
Abdurrahman Biyanu, idan muka dawo wurin ku, kamar ta yaya yanzu su bakin da za su zauwa kamar tare da ko kuma da za su zauwa cikin jihar Agadez za su rungumi wata sabuwar rayuwa ce kafin su tafi, ta yaya kamata su rungumi mutane su ko mutanen ta yaya kamata a ce su rungumi su baki haura?
To wannan duka yana tare da tsarin da za a ma yanzu caga nouvelle formule wadda za ta zauwa, kuma da sabon tsarin da shi gwamnati kuma da mairi za ta haudawa bisa don ka tahiya da wannan safara kuwa cikin kwanciyar hankali.
Kamar alaƙar mutanen gari da su bakin hauren idan suka zo su zauna
a can dama ba ta da matsala. Alaƙar mutanen gari da bakin haure ba ta da matsala fuske shi da ma wancan da suke zuwa don su wuce ne ba wai wani dogon zama ba wani dogon zama bane yake kawo su sai bare ana samun guda-guda su ma da suke tsayawa mai tsayawa da suke yi kuma akwai wurare waɗanda aka kebe waɗanda ake ce ma geto-geto waɗanda kuma maye-maye ƴan caga ne ke kula da su don ƴan cagan nan da suke kula da su waɗanda suke wurin su su ne don wani ya hau kansu na su forar da su bisa tarbiyyar tawa ta cikin wannan unguwar da yake koko cikin gari da jihar da suke biyowa ma kansu iso nan a gada suke shi sevre mutum bako in ya zo mu muna da karɓar su kuwa muna da su da dama baki sevre wanda yake al'adunmu da tarbiyyarmu kuwa da aqidarmu ba guda ba musulman kuma mutum in ka zo ya zo ka zo wurin mutum dole kuma za ka binshi yadda yake so don ku zama na lahiya don ka je ponski duk abinda dan caga yan caga abinda bakin haure sa yi in na daidai ne ya danganta da wurin dan cagar da ya zo in ba na daidai ba ne kuma wannan hukuncin ma wanda ya zo ta kan hannun shi shi ne kamata
Musa Bashir sautari za ka ga bakin haure sun taso daga ƙabilansu har zuwa na agres ba tare da takarda ko guda ba da ke nuna cewa su ƴan wata ƙasa ne sai dai mafi aksari ana lura da kai ɗan ƙasa ne ta hanyar yaren mutum ko kuma yadda mutum yake shin me doka ta ce game da mutanen da za a iya fatauci daga ƙasashe zuwa wata ƙasa ba tare da takarda ko guda ba kuma a bisa hayoyi suna fuskantar iri wato musguna iri shin me doka ta ce game da mutanen irin waɗannan da ke fitowa daga garin su har zuwa nan ba tare da takarda ko guda ba da ke nuna cewa su ƴan wata ƙasa ce ko ƴan wata gari ne ko ƴan wata ƙabila ce
to shi dai gaskiya in muka doka dai bangaren su mun ba wannan nasiriyar mutanen mu wanga ita doka ta ba da izini a protocol na CDAO article 2 ya nuna cewa idan mutum ya da card identification shi ta kasa shi
inda
mamba ne ID kati ta kasa ta kama kasar tashi mamba ce ta CDAO kenan bulaguran shi bai da matsala zai iya barin kasar shi shigo Niger ko ya tsallako daga gariruwa har zuwa nan Agadez bai da matsala da mai ikonta matsalan inda take kaman mutum ya kasance bai da takarda idan mutum bai da takarda akwai matsala matsala ita ce kenan miye ne aka ba da izini akwai abin da ake ce ma mutum ne ai expedition shi wannan kama a hudda mutum daga cikin kasar zuwa kasar shi amma maganar musgunawa babu ita wanda aka ba intin wannan shi shine jami'an tsaro police su ma yanzu wannan za su nemi izini na minister na kasa wanda yake kula da duk abin da yake shawo abubuwan kasa shine yake sa hannu ya ba da izini a hudda mutum zuwa kasar shi kuma a biskan tsarin kare haƙƙin bil'adama shi zanta musguna babu shi an same ka baka da takarda sai a tsaida ka sai a ce an same ka babu takarda sai a ba hanyoyin da doka ta ba da izini na hudda ka kasar da sa hannun minista na kasa na cikin wanda yake kula da harkokin cikin kasa yawa to haka ake tafiyar da mutum amma idan mutum ya da card dinte bai kamata ba a ce anan kan hanya jami'an tsaro tsaye da shi ya nemi wani abu ta hanyar shi ba daidai bane akan tsari ma na shari'a ko da abin da yake ma constitution ka dauki kudi ba biska inda ya kamata ka doka ba idan wannan mutumin ya ka kara haƙƙin sani na abin yi mishi haƙƙin sa saboda abin da aka amsa ba kan ka'ida ba wannan ga yadda tsatsani yake kuma ina so in ba da dan bayani biskan da zina ana ta tambaya wannan soke dokar da aka yi me ake fuskanta ni gani nake abin kamar yayi wuri a yanzu wata duka hudu ma ba a yi ba ina ga wannan doka aka soke ta kuma wannan dokar ta yi tsanani yau shekara 8 tun Dominican zuwa yau shekara 8 ta yi tsanani irin tsanani mutane duk ta tatse su tunda akwai abin da yake mai resource abin da yake a hannunka yawa mutane suna dan jari wani ya da mota ne wani ya da wani dan jarin shi ne yin wani abu wanda yake sa abin duka iya tafiya to wannan shekaran mutane an matse su wani an kai su gidan yari to wannan dokar da aka hudda shekaran jiya aka sako wa ansu da gidan yari yanzu wani mutum sai shi kan ya hulhu yanzu ya san inda duniya ta saka ba sai ya doki time ya doki lokaci kenan a yanzu kamar gani nake wannan kamar tabbayar da za a ce me ake fuskanta a yanzu zai yi wuri dan ba da lokaci a sha lokaci nan da ɗan watanni ta shekaru sai a dawo ana yawan kamar a dawo kan labarin a ce ya ne ake ciki yanzu ya ake fuskanta amma yanzu dai mu muna so kamar yadda su sauran suka faɗa a ce gwamnati ta shimo da gaskiya dokoki don ta tsara tafiyar wannan tafiyar da za a yi ya za a doki mutane ya za a kai su can kinan ka abin ya habbaka ka abin ya zo da karfi yanzu a daidai an shin hudu hanya an gyara hanyar tafiya aiki hala
malam Aminu dokar da aka kafa ta 2015 kafa aka kafa ta tiloli da masu aikin hannu sun kasance suna da ayyukan da su bakin ke zuwa wurare daban-daban suna gani suna sayi suna wucewa da su ko kuma masu tsaya nan su sayi waɗannan kayan su koma kasashen su domin su sayar su ci riba shi yanzu bayan soke wannan dokar ko koma wannan sana'ar ne ko kuma har yanzu dai kuna nan kuna diba yadda yinda dokar za ta dauki wani sabon salo ne ko kuma wani abubuwa a
to kasan shi da magari na Agadas gari ne wanda yake gaskiya da wanda aka assasa shi bisa ga kan cewa sai an safara wanga kamar bulaguro saboda gari ne da ma Carrefour ne aka ce
kamar matattara
matattara ji dole da ma sai wani ya zo sai wani ya tai to da ma inda aka zo aka tsaye da wannan tahiyyar to lalle kaga akwai matsala
haka
to amma yanzu dawo wadda akai yanzu ne a gaba da za a ganin kama amfanin sakin da akai saboda dama can yadda dan waya gai dokar ta zo ta kassara kenan dole yanzu sai an gyara tukunan sai dai daga baya abubuwan da ma ake da niyya a yi dole ba sun yi ba saboda yanzu wa zaka abin kasa ma abin da kake so ka kasa kenan sai sun dawo tukwana in an dawo a bayyana labari duka kan cewa wannan dokar fa da kuka sani wadda ta hana yanzu babu ita
da bayanan malam Aminu zamu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba da jin yadda soke dokar safarar bakin haure zai wa jihar Agadez da ma kasar Niger amfani a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Hamid Mahmud wanda ya hada shirin sai Solomon Abo wanda ya daidaita ta sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
a gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar nan mai cewa Assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bani haske dan gane da bambancin mulkin shugaban ƙasa da Prime Minister kuma a wanne ne talaka zai fi samun sauki mai tambayar idan an tuna shi ne malami Kurra garin Sarkin Noma jihar Yobe Najeriya to idan mai tambayar malam malami Kurra da ma sauraron masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyun kuma na ƙarshe na ansar da wakilinmu a Taraba da Adama Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba malami a Jami'ar Modubba Adama da Kiyola jihar Adamawa Najeriya wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa
a shekarar 1979 lokacin da Najeriya ta sake koma karkashin mulkin demokradiya to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na America suka kawo a Najeriya wato presidential system of government wannan tsarin mulkin shi kuma ya tanadar da shugaban kasa mai cikakken iko wanda shi kadai yake da iko na governance na Najeriya gaba daya kuma anan shi shugaban kasa zaben sa ake yi na gama gari gaba daya to gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an kada kuri'a na shugaban kasa a wurin wanda kowane jam'iyya ya ci to wannan shugaban kasan da ya ci zabe a wannan tsarin mulkin shi tsarin mulki ta zai shekara hudu ne ba wanda zai cire shi da sauki
yanzu dakta shi shugaban kasa mai cikakken iko yanzu a Najeriya idan aka riga aka yi zabe aka koka da kuri'u jam'iyyar sa ta ci ya dare kar ka riga mulki babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan.
Akwai hanyar cire shi amma yana da wahala. Ba a taba yi a Najeriya ba, ba a taba yi a kasashe da dama a duniya ba. In an zabe shi yana da karfin ikon shekara 4, bayan shekara 4 kuma yana da karfi ya sake neman wannan tafiyar a zare mulkin namu na Najeriya yanzu, ya sake yi na shekara 8. In yayi shekara 8 ya gama to tsari mulki ta duk kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata irin sa ba zai sake komawa wannan kujeran ba. To kaga nan bambancin a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da bukatun sa, anan kuma ko shi kadai ake bukata a Najeriya, in yayi shekara 8 ya kare ba zai koma ba.
To tata shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake tabbato akai yaya bambancin ayyukan su yake da wancan shugaban kasa na biki da kuma prime minister? Akwai bambancin ayyukan ne? Akwai abin da aka saba aka canja ko dai a'a abun yana nan kan yadda waɗancan suka dora a baya?
Duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na prime minister da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri, to duk dare-daren an kawo an jigga ma shi shugaban kasa mai cikakken iko anan. Shi da shugaban kasa shi ne mai tare baki, shi ne mai karɓan baki, shi ne mai ceremony, shi ne duk abin da kake bukata a matsayin sa na shugaban kasa shi yake wa 'yan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar. Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga America a 1979, suka dauko shi suka kawo anan, shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau. Tsarin mulkin da Najeriya take amfani da shi kenan. Cire shi shugaban kasa yana da wahala. Akwai tsarin da aka yi na cire shi, wato za a iya a kai impeachment a National Assembly. A National Assembly ta impeachment nashi, za a kai kotu waye-waye da sauran abubuwa da za a ka shirya. To amma kamin a samu a cimma matsaya wurin cire shi yana da wahala.
To doctor, daga lokacin da muka dawo ga wannan mulki na demokradiya zuwa yanzu a Najeriya, akwai wani shugaban kasa da aka taba tsigewa akan kujerarsa ko babu?
Tunda muka dawo demokradiya 1999 zuwa yau ba a taba cire shugaban kasa a Najeriya ba. Daga 1979 da aka yi ma har zuwa yau ma ba a taba cire shugaban kasa a Najeriya ba. To don haka wannan tsarin mulki ya kawo abin da ake cewa insulation, ya rufe wa shugaban kasa, ya ba shi iko cikakke wanda zai iya gudanar da mulkin sa cikin lumana ba tare da fitinan gobe za a tashi a cire shi ba. To wannan shine tsarin mulki wanda muke amfani da shi yanzu na shugaban kasa.
A to data duba ga matsaloli iri daban-daban wanda ya dabaibaye Najeriya, tsakanin waɗannan tsarurruka guda biyu wani ne mai sassauci, tsarin prime minister ko kuma tsarin nan da ake kai na shugaban kasa mai cikakken iko?
A gaskiya maganan sassauci tsakanin prime minister da shugaban kasa mai cikakken iko duka maganan ya ta'allaka ne akan wani irin shugabanni kuka zaba. Duka tsarin mulki ne. Ita England wannan tsarin mulki ita take amfani da shi tun da ta kafa shekaru da dama da suka wuce har zuwa yau, da ita take amfani. Suna da prime minister, sa'annan suna da shugaban kasan su, wato ita wannan sarauniyar England, amma ta rasu yanzu muna da King Charles, wato wannan basarake shine shugaban kasan su. Sa'annan prime minister kuma shine yana nan a kujeran sa na prime minister, wanda yake gudanar da ayyukan na gwamnati na yau da kullum. Sa'annan shi basarake nan kuma yana nan kamar shugaban kasa ne amma na jeka na yika, bai da wayansu iko da zai gudanar a tafiyar na gwamnati. To ita England a wannan tsarin take tafiya tun da ta zanna har zuwa yau, kuma zaka gani irin cigaban da ta samu. Haka kuma in ka dawo wannan tsari na shugaban kasa mai cikakken iko wanda muke da shi a yanzu a Najeriya, ai ita America tun da ta zanna ita kuma a wannan tsarin take tafiya, a tsarin shugaban kasa mai cikakken iko wanda za a zabe shi a duk mazaba a cikin kasar sa, wanda zai yi shekara 4 a tsarin mulkin su, ya sake yin nishin shekara 4 ya yi 8, in ya 8 zai sake dawowa ba. Haka suke yi. Kuma in ka duba ai zaka gani sun samu ci gaban da ake bukata, wato duka biyu zai iya kawo ci gaba, duka biyu kuma zai iya kawo wa kasa sassauci. Haka kuma in an samu shugabanni wanda ba su da basira, ba su da adalci, ba su da tsoron Allah, to duk wani tsarin mulkin da kuka saka za a samu matsala.
To yanzu dan ta duba da cewa mu a Najeriya dukkanin tsarurrukan guda biyu ba wanda bamu ga kamun ludayinsa ba, to amma dai har yanzu kasar tana cikin firgici da kuma rudani da take da babe da matsaloli daban-daban. Menene shawararka dangane da waɗannan matsaloli da ake fama da shi, da kuma shi mai tambaya abinda zaka iya gaya masa dan ya fahimta, da ma 'yan Najeriya gabaki daya?
Najeriya dai tunda mun gwada duka biyu, mun gwada mun duba, har yanzu kuma akwai matsala, sai mu koma mu duba wani irin shugabanni muke zabe a lokacin da ake zabe. Anan matsalar namu take. In mun zabi shugabanni masu tsoron Allah, masu sanin ya kamata, wanda suka tsora a gaban su talaka ne a gaban su, yadda za su taimaka wa talaka da ci gaban kasa, to a duk wani tsarin mulki da muka amfani da shi za a iya samu cin gaba da ake bukata. Amma akasin haka akwai matsala. Ba tsarin mulki ne matsalan bane a tunani na mutanen da ake zabe ne su ne matsalar mu a Najeriya domin in ka duba kasashe da dama a duniya suna amfani da prime minister nan kasashe da dama kuma a duniya suna amfani da shugaban kasa mai cikakken iko don haka duk kuma sun samu abin da suke bukata na ci gaba wata kila abin da zan kara akan wata kila zai Najeriya za ta samu sassauci wata kila a tsari na prime minister Najeriya za ta samu sauki wurin gudanar da harkar zabe wurin batar da kuɗi amfani da kuɗi lokacin zabe domin za a yi zaben shugaban kasa INEC za ta yi amfani da mutane da dama za a yi yawo Najeriya gaba daya ana neman ƙuri'un mutane za a yi zabe wannan zai iya rage wa gwamnati kuɗin da take amfani da shi lokacin zabe domin tunda ba za a yi zaben shugaban kasa na gama gari ba yan majalisu za su yi campaign nasu a daidai mazabar su in an yi zabe sun ci zabe sun koma Abuja sai daga cikin su a zabe ɗaya ya zama shugaban kasa to kaga nan zai rage wa gwamnati batar da kuɗi na fitar da hankali lokacin zabe za a iya rage wa gwamnati fitar da kuɗi na ɗaya kenan na biyu in an zabe prime minister in tsari mulki na prime minister ne Najeriya za ta yi akwai wani rangwame kuma da za a samu in an je majalisa mutum zai iya zama yana bangaren gwamnati wato executive arm of government masu zartarwa haka kuma zai iya zama yana daga cikin bangaren gwamnati na legislative masu dare-dare na dokoki ba zai iya hana ka ba zaka iya ka zama kana nan duka wuri biyu kaga nan ma za a iya rage wa gwamnati barnan kuɗi domin a tsarin mulkin da muke da shi yanzu zaben shugaban kasa yana gwamnati tana bata da billions of money a wannan ranan guda daya da ake zaben bayan haka ƴan jam'iyya ma suna bata da kudade da dama wurin yawon campaign neman kuriya duk shugaban kasan da yake bukatar ya ci zabe a Najeriya sai ya yawo jihohi guda 36 da muke da su a Najeriya kun ga wannan shi ma bata da barnan kuɗi ne ake yi lokacin campaign haka kuma gwamnati ita INEC za ta rage kuɗi wurin gudanar da zabe to wannan za ta yi ta rage wa gwamnati barnan kuɗi na biyu kuma tsarin mulki na presidential system wato wanda muke magana na shugaban kasa mai cikakken iko ba za ka zama kana layi na masu zantarwa ba kuma kana layi masu tsarin mulki ba wato national assembly ko kuma kana executive arm dole ne ku zama kuna daban-daban randa aka zabe ka a senator in shugaban kasa ya ga ya kamata ka zo kai minister a wurin sa to dole ka aje mukamin ka na dan majalisa da aka zabe ka to kaga nan ma barnan kuɗi ne domin duk wanda yake legislative arm ba zai zama yana daga cikin masu executive arm ba to wannan gwamnati za ta biya wannan anan sake biyan wancan acan shi ma zai ragewa zai fata kuɗin gwamnati wata kila a wannan fahimta gwamnati za ta samu sauki wurin batar da kudade a tsarin mulki na presidential in ta koma prime minister za ta rage batar da kuɗin da take yi a tafiyanta to wannan in kun duba wannan wata kila zamu ga shi da idon basira zai iya kawo gwamnati sauki wurin batar da kudade amma in ka duba ta a wani hanya kuma ai tsarin prime minister za a iya samu dongoma canje-canje na shi gwamnati a lokaci guda daya za a iya samu prime minister guda biyar a shekara hudu ko kuma prime minister guda goma a shekara daya duk zai iya faruwa domin kamar yadda na gaya ma a farko wa'annan ɗan majalisan duk lokacin da suka farka suka samu baraka tsakanin su cikin jam'iyyar za su yi su canja prime minister a dare daya a irin tsarin mulkin da ake da shi a England kuma wanda mu muka koye shi a Najeriya to wannan in za a samu mutane guda ɓata gari guda 100 a Abuja wanda za su kawai su tashi safe su ce ba sa son shugaban kasa na prime minister za cire shi ai a Najeriya mun dinga samu canji an duba ai ƴan majalisa an yi shekaru da dama da suka wuce an dinga canza ƴan majalisa wato shugabannin wannan majalisa daga national assembly daga senate din har ma da majalisun na wakilai an samu canji wani lokaci bayan wata daya wata biyu ayi canji wani lokaci shekara daya ayi canji to wannan canjin ba zai kawo wa ƙasa ci gaba ba za a samu miskila za a samu damuwa domin ana bukatar gwamnati ta tsere ta tsaya shekaru da dama ta yi aiki amma in an ci gaba da canje-canje cikin lokaci kaɗan ba za a samu abin da ake bukata ba ina fata mai tambaya ya gamsu da abin da muka bayyana masa
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adamawa Najeriya da wakilin mu a shiryar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da producer mu Julie Leather Gresham da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Tagaida Ibrahim Garba. Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sir Phil Hashim Gumel da ya karanto labarai, da Fiona Wamayi da ta ba da umarni, da mai injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.